mahbusin ne ruwaito shi kamar yadda Nana Aisha ta fitar mana shi daga cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Imam Tirmidhi ma ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa wato ni'mal idamul khallu abinda ake nufi da al-khallu ɗan kwana shine duk abinda ake wato yin miya da shi ko ake hada shi a ci abinci da shi shine al-khall yanzu kamar misalin romo al-khallu ne miya tamu da muka sani al-khallu ne abinda ake yi farau-farau din nan ake cewa akwai wanda ake sa masa suga ko ake sa masa wannan a shashi akwai kuma wanda ake a ci gurasa da shi kamar dai abinda ake hadawa a dandala a dandani a dodani gurasa a sa gurasa a ci kamar dai miya din saboda abinda yasa zai mana wahala fahimta su a can ba irin miyar mu suke irin wannan wanda muke yi ba ta tuwo da miya miyar kuka miyar yakuwa miyar kaza amma dai su ma suna da mahadi yanzu abinda zaka hada shinkafa ka ci da shi sunan sa al-khallu abinda zaka hada tuwo ka ci da shi shi ma ana ci da shi al-khallu kullu ma yu'damu bihi duk abinda ake daukan sa a matsayin miya to shine al-khallu to annabi ya yabo wannan wannan yana nuna cewa suna amfani da shi kenan su ma cikin nau'in abincin su musamman gurasa ba haka suke cinta wato emtinta ba tare da sun hada ta da wani abu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cin abinda duk aka bashi na abinci kamar yadda yazo a riwaya baya wulakanta abinci sallallahu alaihi wa sallama wata rana yace a kawo masa abinci a gida sai aka je aka dauko masa busasshiyar gurasa kawai sai yace a babu al-khallu ne ba abinda za a dan hada gurasar nan a ci da ita suka je suka duba sai suka samu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabi wannan abinda za a hada gurasar a ci ma hadin gurasa ni'mal idamu al-khallu ya ambace shi cewa yana cikin khairu ta'am wannan kenan so yana nuna mana cikin tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin gurasa kuma yana hadawa da dan wani abu kuma yana nuna hadisin yana nuna mana ya halatta a yabi abinci tunda annabi ya yaba kuma hadisin yana nuna mana mutum ya hakura da abin da ya samu a gida ba tare da ya takallufi ko ya tsananta wa kansa ba a ci abin da aka samu Allah ya sa albarka gobe a samu mai dadi in yau ba a samu mai dadi ba qala haddathana qutaybatu qala haddathana abul ahwas an simak bin harbin قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه شمعنا حديثة عند إمام مسلم عند إمام الترمذي سكر ويتوش الله مسرهما من رواية الحديثة شين النعمان ابن بشير ابن سعد ابن سالبة Al-Khazraji kenan mutumin Madina Al-Ansari Abu Abdullah Amir ne shugaba ne sannan kuma limamin Juma'a ne khatibi ya iya huduba sannan kuma ya kware da waƙoƙi na Larabawa yana daga cikin manya-manyan sahabbai shi An-Nu'man ibn Bashir yana cikin mutanen Madina an ce hadisan da aka ruwaito nasa a cikin littafin hadisai sun kai hadisi 124 Allah ya masa rahama shine wata rana matar sayyidina Usman Na'ila zaujatu Usman kenan ta miko masa ta nuna masa rigar da aka kashe sayyidina Usman a ciki ta bashi tace ya dauka ya kai wa Muawiya a Sham inda ku itinawa da muka karanta kissar sayyidina Usman bin Affan ba an zo an yanka shi ba an kashe shi a gida to wannan rigar da ke jikinsa da jininta da yanda suka yayyaga ta suka yanka shi din matar Sana'ila sai ta cire rigar afa ai masa wanka sai ta ba wannan An-Nu'man ibn Bashir tace dauka ya kai wa Muawiya a kasar Sham ya nuna masa ga abin da aka yi wa halifan Annabi an kashe shi a gida to shine ya dauki wannan riga din ya kai ta har kasar Sham ya halarci yakin Siffin tare da Muawiya kuma wannan an ce shine wato mutum na farko da aka fara haifa a Madina cikin sahabbai shi wannan mutumin bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne ya kashe shi a ƙarshen rayuwarsa mai suna Khalid ibn Khalli ya kashe shi a wani yaki da aka yi a shekara ta wato 65 Allah ya masa rahama haka dai abin yake da mu yawanci zaka ji magabatan mu na ƙure manyan kashe su ake kuma duk wanda ya kashe ka ya taimake ka ta fuska kamar haka ya ɗebe ma zanubinka hadisi ya tabbata ingantacce duk wanda ya kashe wani to gaba ɗaya rayuwar wannan wani duk zanubin da ya ɗiba to yana kan wanda ya kashe shi matukar kisa ne na ganganci so wanda aka kashe shi jama'a bai asara ba wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata haka Allah ya ce duk wanda aka kashe saboda Allah kada ku dauka cewa sun yi mutuwar banza wallahi da ka mutu haka wallahi wanda wani yazo ya kashe ka babu dadin ji ba dadin fadadin akwai dan nauyi haka amma a halin da ake ciki istighfari ma da waya samuwa sosai to da ka tafi aje ya maka dogon hisabi ai wanda wani ya kashe ka in wani ya kashe ka ga ya hutar da kai so masu kashe mutane su san bala'in da suke tara wa kansu masifar da suke tara wa kansu Abdullahi ibn Abbas kuma ya ce duk wanda ya kashe wani ko ya tuba Allah bai karba ba muna goyon bayan wannan ra'ayi duk wanda da gangan ije kashe wani ko ya tuba haka dan Abbas ya faɗa a ƙarƙashin tafsirin ayar wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu duk wanda ya kashe mumini Allah ya ce da gangan to sakamakon wannan wanda ya kashe muminin nan ya zama dan jahannama kuma yana mai kaddara madawwama har abada Qur'ani ya ce Allah ya yi fushi da shi kuma Allah ya tsine masa albarka in ji Allah duk wanda ya kashe mumini da gangan so kashe mutane ba shine warwara ba bala'i ne wani ya baka kudi kaje ka kashe wani ka shiga cikin masifa ka cinye kudin kuma bala'i ya biyo ka a baya wani kwanan nan da nayi tafiya wani bawan Allah yake gaya ma wani malami babban malami ne yace wani malami da aka je aka yanka shi a wata jiha cikin jihohin nan sun san yanzu bi ake ana yanka mutane da yanka ka ba ma harbe ka ba a sa wuga a yanka ka saboda zamani yanzu to wanda da cikin wanda suka yi kisan sai ya nemi lambar wani babban malami ya bugo masa waya yana rawar jiki muryarsa tana rawa yace yana cikin wanda suka je suka yanka malam wani malamin ya tsorata yace ya bugo masa ne yana fatawa yace ya kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali me zai yi malamin yace yace masa ni ban san me za ka yi ba yace ni ban san me za ka yi ba sai ya ce masa to malam kai ma fa ka shirya wallahi kai gaya masa kwanan nan duk hosati ɗaya bai wuce ba babban malami ne da cijo da furfurarsa wallahi ya ce ai wallahi malamin nan duk sai an zo an yayyanka su an kashe su saboda biyan wata bukata ta wasu malami ya rasa yadda zai ya shiga ya fita ya shiga ya fita mai kawai malam kai yi tawakkali ka ci gaba da abin da kake kawai kai addu'arka an zo an kashe ka kenan ba to ina zaka je a kasan nan ina ne inda kake da shi zaka je ba a kace ka ba baka da shi baka da wani tsaro kawai kai rayuwar ka normal ka dauki dukkan asbab duk wani abin da zaka samu a kan kariya daidai gurgurdu da dabaru da hikimomi kai sauran kuma ka bar Rabbul Izzati shikenan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha haka Allah ya faɗa to wannan bawan Allah sahabin shi ma kashe shi akai shi ma sayyidina Usman din da muke faɗa shi ma yanka shi akai shi ma kashe shi akai mun sha faɗa muna maimaita duk khulafaul arba din nan waɗannan halifofin nan guda hudu duk kashe su akai Abubakar kashe shi akai guba aka sa masa sayyidina Umar yana sallah shi ma aka kashe shi a masallaci shi ma sayyidina Usman yanka shi akai Ali bin Abi Talib ya fito sallah asubahi tsakanin gidansa da masallaci wani ya tsare shi ya danƙara masa ƙarfi a tsakiyar kansa ya kashe shi duk haka suke shahada suke so idan wadannan bayan Allah ga hanyar da suka yi suka mutu baka da hasara insha Allah kullum muna fada muna maimaita galiban masu da'awa ko masu kira zuwa ga hanyar Allah suna sha'awar hanyar annaba roman suke sha'awa an ba hanyar annaba za a samu rahama an ba hanyar annaba za a samu gafara an ba hanyar annaba za a samu kaza to annaba sun samu rahama sun samu gafara sun samu daukaka amma kuma fa an karkashe su amma kuma sun sha wahala so duk wanda kai bi hanyar ta su biyun zai samu a sha wahala kuma a sha dadi a kiyama kenan to babu garanti ya mutun zai karasa amma dai mutuwa ce mai kyau jama'a duk wanda aka kashe shi ba asara yi ba Allah ubangiji ya mana afwa ya ba mu kyakkyawan cikawa ya rama mu da fitinar duniya ballanta na kuma ta lahira wannan kenan to wannan bawan Allah yake cewa shi Nu'man ibn Bashir wannan da muke magana akan sa yace alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum jama'a ba kuna rayuwa kuna cin abinci kuna sha iyayen da kuka ga dama ba ba abinda kuke so kuke ci ba ba abinda kuke so kuke sha ba ku duba tun wancan lokacin ba yake fada yace wallahi laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallama wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnuhu wallahi yace wallahi naga annabinku muhammad kenan dan abdullahi sallallahu alaihi wasallama baya samun lalataccen dabino shine ad-daqal ina irin dabino wanda ya lalace din nan mai tsutsa a cikin sa shine ad-daqalu yace to mataccen dabino lalataccen dabino at-tamru radi'u annabi yayi rayuwar da wallahi baya samun sai ciwo ya cika cikin sa sai dai a dan taba kadan an yi ba lokacin da sahabbai fa suke layi akan dabino guda daya wannan ya bantara wannan ya bantara wannan wanda aka bantara man sai rike yana dan dasassa yana dan jin zakin yana rike kai ya kare bawon dabino bangaren dabino an yi wannan rayuwar yace to Nu'man ibn Bashir yace ni na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da daidai da wannan dabinin baya samu yace koshi da ni da kai yanzu sai mutun ya sa nama a gaba yayi ta ci sai ya ishe shi nama ba cikakken istighfari ballantana salatin annabi nama abinci kuma dama mutum wanda ya ga dama za a gina masa za a dafa masa a gidansa buga mata sai ce yau kaza nake so farfesu nake so naman kafa nake so yau naman wani ne nake so abu kaza kala alhamdulillah ana cikin ni'ima amma duk da haka kuma ana kai Allah kara ana kai Allah kotun kara cewa ana cikin wahala to annabi ya rayu dabinin ma da zai ci ma babu mun karanta da ku kun sani an sha fada na mai wata wata biyu ake a gidan annabi tukunya ma ba a dora ba kuma dan Allah baya son sa ne dan a nuna ma duniyar ba wani abu ne ba wata aba bace wallahi inda duniya wata aba ce da suna nan har yanzu ba su mutu ba kuma da duniya wata aba ce da iyayenka da wayewaye dinka suna nan ba su mutu ba wuri ne kurin na rayuwa gajeriya ba wurin shakatawa bane ba ayi a tafi ne kawai hanya ce kawai murur za a zo a wuce a tafi hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan hadisi yana nuna mana shi Nu'man ibn Bashir ya lura da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda yake cikin bukata sai yake kwadaitar da sahabbai su takaita dangane da yanayin cin abincin su da abin shan su su daina wuce gona da iri su lura da halin da Annabi ya rayu sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul awwalina wal akhirina shugaban na farko shugaban na karshe baya samun abincin da zai ishe shi ya ci yana hakuri da yunwa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam dibino ma duba dibino mai akai dibino amma dibino ma baya isansa so wannan yana nuna mana mu yi hakuri da rayuwa Allah ba mu hakuri hadisi ne sahihi qala haddathana abdu bin abdullah al khuzai قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو الأدم الخل إذن وانت حديث دي قباتك وانا حديث إمام مسلم نير ويتوشي da imamu tirmiji madalla da miya ko abin hadawa a ci gurasa wanda ake ce da shi al-khallu qala haddathana hannadun qala haddathana waki'un an sufyana an ayyuba an abi qilabata an zahdam al-jarmi qala kunna inda abi musa al-ash'ari fa'utiya bilahmi dajaj fatanaha rajulun min al-qawmi فقال ما لك فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا أكلها قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم دجاج وانا حديث بخاري دا مسلم نسكر ويتوشي راوان حديث شيني عبد الله بن قيس ابن سليم واتو أبو موسى الأشعري كنا yana cikin shi ma manya-manya daga cikin kuma jaruman sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna da hikima Allah ya bashi hikima da iya magana yake cewa shi mai riwayar Zahdam al-Jarmi yace wata rana muna tare da Abu Musa al-Ash'ari sai aka zo da wato naman kaza shine lahmu dujaj ko dajaj ad-dajajatu kaza ashe a zamanin Annabi akwai kaza ke kaza yar albarka ana san naman kaza to duk inda ka je mallan a duniya wai nama mai alfari wai ya kawo maka kaza to sai aka zo da naman kaza fatanaha rajulun min alqawmi wani mutum daga cikin mutane mazauna wurin ana kawo naman kazan sai ya tashi ya matsa shine fatanaha ya matsa ya bar wurin yana nuna cewa baya so sai shi Abu Musa al-Ash'ari sai yace da shi malaka me ya faru me yasa me ka an kawo naman kaza me kun ka matso kuma ka matsa baya fa qala inni ra'aytuha ta'kulu shay'an natinan ni mutumin da ya kauce din kenan sai yace ni naga kaza wata ran tana cin wani abu mai wari ribabbe shine natin abin da yake ribabbe mai wari kuma ka san ba karamin aikin kaza bane yawa abinda ba a so ma tana ci ita kuma tsiyar ta kenan ga cin kazanta ga dadin nama subhanallah to shi wannan mutum ne mai kyama yace ni na ganta tana cin wani abu ribabbe mai wari natinan fahalaftu an la akulaha ina ganinta a wannan rana sai na rantsa ina ce wallahi ba zan sake cin naman kaza ba in dai kaza tana cin irin wannan abin to ba zan sake cin kaza ba to kamar yanzu mu ne ana ganin agwagwa ai ko agwagwa agwagwa akwai kazanta agwagwa sai ta shiga kwata ta sha ruwan kwata ta wanka da ruwan kwata ruwan kai Allah ya sauke ni ita kuma haka take bawo Allah ya rantsa yace shi ba zai sake cin naman kaza ba sai Abu Musa yace kai udunu matso kaje kai kafarar rantsuwarka fa inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj dan ko ni na ga manzon Allah yana cin naman kaza to shi manzon Allah ma yana cin me naman kaza wannan hadisin jama'a da Bukhari da Muslim da Tirmidhi sauran malamai suka rawaito shi so yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko dai asalin kaza sannan kuma ga irin ɗabi'ar ta wannan kan ko ba a fassara mana ba mun sani dabba ce mai albarka amma ta tagazza bil qadhir tana cin kazanta amma cin kazantar ta bai haramta a ci naman ta ba to sai dai malaman fiqh sun faɗa الدابه التي تتغذى بالنجاسه دي الدابه da take abincinta najasa ne mafi rinjayen abincinta majoritin abincinta najasa ne to wannan haramun ne a ci wannan dabbar ku fahimta mafi rinjayi aka ce ba wanda tana cin mai kyau tana cin ko najasa ba shi yasa aka ce kaza halal ne dan ba najasar ko kazantar ita ce mafi rinjayen abincinta ba tana iya ba ta gero ta ci tana iya cin dusa in ma kaga tana cin gazantar to inda ba samu wadata cin abinci bane to shi yasa ya zama kaza halal ne to amma kuma sai aka ce angulu haram ne saboda angulu galiban abincin sa mushe ne da kashi da akramakumullah da duk kazanta duk wata kazanta da ka sani ita angulu yake ci to shine shari'a tace a hakura da cin angulu saboda yana da yana rayuwa ne da najasa da kuma duk wata dabbar da rayuwarta gaba ɗaya akan najasa ne haramun ne a ci to wannan kenan so kuma yana nuna mana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gudun duniyar da yake da shi to yana dan taba kaza in ya samu ko ba ka bane ba yawa saboda kar wani ya ga wani yana cin naman kaza ya ce ta amma wani baka da tsoron Allah ka rungume duniya kwarai kuwa ba wani ya taba zuwa gidan wani malami ba irin dan bolan nan da ake dan zuba shara a kofar gida sai ya ga kasusuwan kaza da abin nan a bolan kofar malamin sai ya ce abokin sa ka duba mutanen nan suna ta ce mana mu ji tsoron Allah mu bi Allah mu guji duniya shi kuma ka duba naman hadda kashin kaza yace zo mu tafi karin wata lokacin mu kawai ma'ana wannan karin bata lokacin mu akan sa kawai ashe dan duniya ne shi ma kaga wannan hada jahal to maza Allah ma yana cin naman kaza do Allah irin wannan gajeren tunanin karin mu sashi a ran ba daidai bane ba shari'a bata haramta mutum ya ci mai kyau ba abinda aka haramta alfahari ko kuma ka cika hana wani shari'a bata haramta mutum ya saka mai kyau ba abinda aka haramta alfahari ko ya sa ya hana wani nuna isa dagawa da fadin rai wannan shine abinda aka hana kuma shi malami da sauran mutane ai duk dai suke ba su bambanci bambancin su nan ilimi da Allah ba shi to yana rayuwa a bisa abinda Allah ya halatta masa ya guji abinda Allah ya haramta masa za a zarge shi in yana aikata abinda yake haram amma dan ya ci mai kyau ya zauna a wuri mai kyau to wannan ba abun zargi bane ƴan uwana a fahimta wannan yana nuna mana halaccin naman kaza ita ma ta samu asali kenan kaza ta samu asali to wannan kenan kamar yadda kissar take faɗa malamai masu sharhin hadisi suke cewa mutane ne cikin tabi'ai suka zo wajen Abu Musa al-Ash'ari babban sahabi ya kawo musu wannan abinci din to da ya kawo musu abincin ne sai wani daga cikin tabi'an sai ya ce shi ba zai ci ba kenan anan Abu Musa al-Ash'ari ne da yayi baki ya dafa musu abinci ya hada musu da naman kaza ashe su ma sahabban da in sun samu dama dai suna dan taba kazar ko ba haka bane ba to sai ya ga mutumin yayi nesa shine ya kira shi yace me yasa haram ne ko wani abu sai mutum ya ce a kawai shi ya ga dabba tana cin kazanta ne ya ga baya so to shine Abu Musa al-Ash'ari ya nuna masa ai kaza ai naman ta abu ne mai kyau dan ya ga annabi ma yana ci shikenan kun fahimci wannan da kyau ko yawa wannan yana nuna kuma sahabbai suna da kwadayin su hatta abinci su ci irin wanda annabi yake ci in dai an ci annabi ya taba yin wani abu to su ma suna kokarin su Allah musu rahama qala haddathana al-fadl bin sahl al-a'raj al-baghdadi qala haddathana ibrahim ibn abd al-rahman ibn mahdi an ibrahim bin umar ibn safina an abihi an jaddihi qala akaltu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara wannan yake cewa naci naman hubara tare da annabi sallallahu alaihi wasallama hubara dinnan wato wani tsuntsu ne mai dogon wuya yana da kalar ruwan kasa-kasa mai dogon wuya mai dogon kafa tsuntsu ne mai dogon wuya mai dogon kafa sannan bai da girma can haka kamar angulu ba angulu ba kamar to zalbe to gata nan dai ni na fitar da ita na tattambaye mutane kafin fara karatun nan an kasa na ce ni dai ban gane a da turanci dai suna ce da ita bostard gata nan sai a duba in an gane in akwai mafarauta Alhaji Muhammad Gumal ya ce a nemi mafarauta kawai shi ne magana to gata nan wannan ita ce hubara in sani ko za ku iya gane sunanta rike nan in kun gano sunanta ku gaya mu to yace ko zalbe ko fakara to fakara ya take ne a fakara karam fakara kanana ne kamar kaza tabbas ba fakara bace ba shi zalban fa yayi ki kalarsa ya kalar zalbe take na'am ba ku santa ba ko bari mu mika wannan dattijan wata kila ya dan taba farauta ko zai iya ganewa ga ta na karam kallon tunda na kana da ilimin dabbobin ni dai na kasa gane menene in kuma wani ya abin nan sai a tunatar da mu yanzu dai kun dai gane tana da doguwar kafa tana da rugo ga ta nan dai a hoto amma ina ga kamar ba mu da ita ne sosai anan ita hubara din to tsuntsu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama na'am ba mu da ita nan ko to ita ce hubara in kuma wani ya ji ya binciko mana sai ya sanar da mu zuwa wani sati insha Allah ilimi ne mu amfana yace to an ga an cina man wannan tsuntsun hubara din tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna halacci hadisi imam tirmidhi ya ruwaito shi hadisi ne ingantacce wannan kenan قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولا قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فهلبت ألا أطعمه أبدا وانا حديث ترمذي نيروي توشي كما إرن سياء قباتا يا أما يا دان كاوشي دا چندين إسر حكا دا تنبم منشي كتن زادم الجرمي يكي چي ومنا تارد أبو موسى الأشعري سيدو دا أبن چنسا يتهو دا شي كما أكوينا من كازا أتكين أبن چنسا a cikin mutanen akwai wani mutum daga kabilar Taymullah kun ga wancan ruwar ba a gaya mana daga wacce kabila bane to wannan da kabilar Taymullah ne mai jar fata ahmar kamar dai wani bawa haka maula to shi wannan bawan Allah an zo ana cin abinci sai ya ki ya matso Abu Musa ya ce a udunu mana matso mana sai wannan bawan Allah ya ce sai Abu Musa al-Ash'ari yace matso mana yace ai ni naga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin naman kaza sai shi bawan Allah a ƙarshe sai yace inni ra'aitu ya'kulu shay'an fa qadirtuhu ni naga kaza tana cin wani abu na kazanta sai na kyamace shine qadirtuhu kazar kazanta sai na kyamace abu a wancan riwayar shay'an natinan wani abu mai doyi mai wari wannan kuma wani abu na kihama yace sai ya rantsa cewa wallahi ba zai ci naman kaza ba to shi yasa ka ga koma gefe bai ci ba wannan hadisin kenan yana nuna mana ashe a cikin mutane akwai masu kyama akwai wanda suke da kyama kuma wannan kyamar dabi'a ce haka Allah yake halittar mutane da ita wani bai da kyama wani yanzu akramakumullah zai iya zuwa ya ci abinci yaro yana bayan gida a wurin ba abin da idame shi gama abunan dinka in ci abinci na ana zuba abun yana zuba nasu shi ba wani zai iya yi wani kuma in Allah ya soya da indai aka kawo abinci ana kawo abinci indai ya ga turoso to zance ya kare ya ishe shi kenan wani ana cin abinci koma jina ya ga an faci haka fat to abincin ya ishe shi kenan din yin wanda yake ji ya hakura da shi ba zai iya ci ba akwai wani dalibi muna tare shi a Madina wata rana an zo an ci abinci haka sai aka kawo irin ruwan wanke hannun nan aka kawo ruwan wanke hannu ana kawo ce dan Allah dakata dan tsaya ce me faru yace ai wallahi kana wanke hannu musamman ka kuskure baki to sai na ama yadda abincin nan din shi yace a duniya ba abin da yake kyama irin kuskure baki baya so yaga ana kuskure baki shi kuma haka yake in kana kuskure baki indai sai yayi amai bawan Allah to akwai kyama wani zaga yana da kyamar wani nau'i na dabba baya iya cin naman wannan dabba wani yana kyamar nau'i na abinci yanzu kamar misalin dan wake akwai wanda duk yanda zaka bi zai ci dan wake ba saboda me ci haba jagwalgwalan yayyawa kwaba kwaba mata su sa hannu ayi wannan ayi wannan bi zai iya ba kai fura ma wani baya isha azu ana jagwalgula ta ana jagwalgula wai wannan shine lafiya bai yadda ba wani kuma abin da ya dame shi komai yana ci wani an kawo masa wani abu aka ce ya kana ci ko ya ce ai a duniya abinda bana cin sa abinda Allah ya haramta yace komai ina ci ba abinda bana ci shi babu wai aka wani abu yiwu baya ci wani abu ko nama ko wani itace ko wani abin sha ko yace komai ina ci komai yace in ka gabanci ba haram ne kawai to haka dabi'ar mutane suke to anan me ya kamata mu yi sai ai respecting a girmama yadda dabi'ar mutun take a kiyaye don Allah yanzu wani kaga duk abin da zaka yi da shi ba zai ci hanji ba kayan ciki bai ci gidan kashi a tatsa kashi abin nan hanjin nan kuma wani yawanci ma abin ma baya fita gaba daya haka kawai mata suke tukuyuya shi da rabi da abin asa in ka sa shi sai ka ji ya tafi gaba daya ba matsala wani yanzu abinci shinkafa da wake baya ci shinkafa da wake saboda akwai me akwai kwari a ciki wani kuma da kwarin a ciki ni na gani wani yana warewa da kwari-kwari ya ce hada mun su aka hada masa ya buga su kawai gaba daya ya ce wa menene ya ce da waken da kwaron duk wuri ɗaya ne ya ce za ka ajiye wake ba kowane kwaro a ciki amma za ka ya fusa wani ya ce ai waken ne yake zama kwaron shi ne wani ma yake gaya mun yake cewa ko masana lafiya ma ko likitoci ne ko menene ban sani ban da ingancin abin sun ce ai kwaron wake bai da matsala ai a gyara shi kawai to dabi'a ce ta mutane daban-daban ne an fahimce ni yawwa to Allah ya ganar da mu ba abun zargi bane to shi yasa ya kyamata bai iya ci ba qala haddath wa hadithun sahih ne qala haddathana mahmud bin ghailan qala haddathana abu ahmad az-zubairi wa abu nu'aym qala haddathana sufyan an abdullah bin isa ar-rajul min ahli ash-shami يقال له عطاء عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فانه من شجره مباركه wannan hadisin imam at-tirmidhi ne ruwaito shi kuma yace hadisi ne gharib malik ibn rabi'a ibn amr al-budun kana ibn auf al-khuzai as-sa'idi abu asid sahabi ne shi ruwaito wannan hadisi din Allah ya masa rahama an ce yana da hadisi wadan 28 daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya makance a ƙarshen rayuwarsa bawan Allah daga ƙarshen rayuwarsa ya makance ya rasu a shekara ta 60 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya ruwaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kulu zait ku rinka cin abinci da man zaitun shine azzait azzait ana zaitun waddahinu bihi ku rinka shafa shi a jikinku kamar man shafawa man zaitun fa innahu min shajaratin mubaraka saboda man zaitun daga bishiya ne mai albarka ke Allah ya ce shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyya yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur haka Allah ya ce bishiyar zaitun man zaitun a qur'ani ma Allah ya ambace shi shajaratun mubaraka haka Allah ya fada bishiya ce mai albarka wannan kadai ya isa ba sai ka ce komai ba tunda Allah da kansa ya ce zaitun yana da albarka to alhamdulillah sai kai amfani da shi saboda Allah ya ce yana da albarka amma yanzu ga mutane ba su amfani da zaitun sai in mutun yana da matsalar aljani amma inda aka ci gaba da zaitun suke daidai da wainar kwansu da zaitun suke yi abinda za su soya da zaitun suke yi kuma shi ne man da likitoci suka auna suka ce lafiyar sakalo don bai da cholesterol a cikin shi illa da take tattare da man gyada to baya cikinsa ka san man da yafi kowanne hadari a cikin mayuka man gyada hadari iya hadari duk wanda yake cin man gyada ya shirya ba fa cewa ne haram ne ya ci ba yau a fahimce ni amma yana da matsala sai a bi a hankali ba burgewa bane a zo a zuba maka shinkafa da wake a loda man gida sai ya kwanta ko an zuba maka an maka miya sai man gida sai ya kwanta ko duk abin da kace mai sai ya kwanta akwai hadari musamman ga waɗanda shekarun su ya fara yawaita duk wanda ya haura shekara 30, 35 to ya bi a hankali dangane da abincin da yake ci in ba haka ba wallahi zai mutu a tsaye mafi rinjayen cututtukan da suke kama mu akan abincin da muke ci ne da kana yaro zaka ci komai da muna yara wallahi siga muke dauka mutum ya dauki siga sai ka dauki siga ka sa baki kana hadiyawa kana ci amma yanzu kai mana ka gani in baka kwanta a gado ba so a kiyaye amma zaitun yana da albarka mai ne mai kyau kuma ana shafa shi a jiki kai har sabulin zaitun ana yi duk wanda yake shafa zaitun a jikinsa za ga fatarsa tana da kyau masu matsalar ciwon kuna ko nadewar fata saboda sanyi ko nabu rinka shafa zaitun a jikinka zai kyau koda da man shafawanka ne na gida da ka saba zuba man zaitun a ciki yana da albarka haka annabi ya faɗa kunda ku annabi ya ce yana da albarka Allah ya ce yana da albarka to ku yana da albarka din wanda yake da hali dan toye toyen gida dan kwai ne dan dankali ne dan wani dan siyo jarkar tana nan ana sayarwa sai ka siyo sai kai amfani da shi yana ƙara lafiya sannan kuma yana kyautata jikin dan adam ga dai hadisin nan a gaban ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai amfani da man zaitun ba talle nake wa masu shagon man zaitun ba amma dai haka annabi ya faɗa kada mutum ya ce wai yanzu an ganka da man zaitun sai a ce kai aljani ne da kai a'a inda hali ko wannan ko abinci za a yi ma a dan zuba maka da shi da man riɓi shi ma yana da kyau zait simsim kenan zait simsim man riɓi yawanci ba a san shi ba amma yana da kyau shi ma yana da amfani a jikin dan adam yana da lafiya duk ya fi waɗannan mayukan gyaɗan da ake wannan da wannan man gyaɗan da ake zuwa da wannan man toki-tokin nan na jarkar nan da yake daskarewa yanda kake ganin sai yana daskarewa nan haka in ya shiga jikinka yake daskarewa ka zo kai ta fama ka ga mutum dan tafiya kaɗan nishi mai ya yi masa yawa benin gidanka za ka sai ka huta mai ya ma yawa mai koya maka yawa alaji zama da kyar tashi da kyar mai koya maka yawa mai ko rage shi ake a jiki ba a so in yayi yawa matsala ne ba ga in yayi yawa a jikin akuya ko tunkiya ba ta haihuwa ba to ko mace ma in mai koye mata yawa ba ta iya haihuwa sai an mata tiyata sai dai titta habaka titibir haka saboda kwarai kuwa ba daidai bane wallahi kar mutum ya dauka wani gata ne ya bar matarsa ta zo ta yi ta wannan kumbura ba daidai bane a jijjige ta sosai kwarai da gaske a ci kanzo a ci garin kwaki wani lokacin Allah malam an ba to aljihunka ne dai motsi yayi ba kai zaka ta zo asibiti ba mutane sun dauka burgewa da mutum ya zo ya ta ce yana kumbura yana kato zama da kin tashi wallahi ba burgewa bane hadari ne wallahi hadari ne ka kalle ni da kyau da kai nake kai ma wadan na ga wani yana leko ni to wannan kenan so yanzu mun fahimci falalar zaitun ko yawwa shajara mubaraka قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فانه من شجره مباركه lalle yana daga cikin wato bishiya mai albarka wannan hadisin ibnu majah ne ya rawaito shi kaga irin wancan ne da imam tirmizi kuma hadisi ne wanda yake hasan umar dan khattab ibnu nufail al-qurashi al-adawi abu habs shi ya rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nabiyu daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi sallama shine mutum na farko da aka fara samun amirul mu'minin a duk duniya wa aka fara nada amirul mu'minin umar ko abubakar ba a fara cewa amirul mu'minin sai zamanin umar shine amirul mu'minin babban sahabi mai jarunta yayi futuhat ya bude garuruka da musulunci masha Allah ana buga misali da shi shugaba ne tun a jahiliya haka a musulunci ma jagora ne wadanda ba musulmi ba kafirai suna jin tsoron umar saboda bai da tsoro a tattare da shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bashi matsayi da daraja ya sashi ya zama halifan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je ya kukuka kamar yadda kuma an ce dan kasuwa ne ya shiga kasar Sham ya shiga kasar Hijaz ta hanyar kasuwanci wata rana an ruwaito hadisi yace bai san wannan hadisin ba aka gaya masa sahabbai suka gaya masa kamar yadda a kisra su da Abu Musa al-Ash'ari yace yanzu annabi ya faɗi wannan aka ce gore yace ka ba wani abu ya hana mu samu ilimi ba sai as-safaqatu fil aswaq hada-hadar kasuwanci yace hada-hadar kasuwanci ita ta sa ba mu samu ilimi sosai ba hadisi ya zo cikin Bukhari sayyidina Umar saboda kwadayin ilimin sa wato raba lokaci cike da shi da makocin sa kunna natanawabun nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallam ana wajarul li min al-ansar yace da ni da wani makoci na cikin mutanen Madina sai muke raba mu ce kai mu bi da ni da kai yau ka je gurin annabi ka je mana hadisi ka riko ni zan tafi kasuwa neman abinci ni kuma gobe na hago zuwa neman abincin kai ka tafi ka nemo abinci ni kuma zan je gurin annabi in karbo mana ilimi ka duba fa Umar dan nan kake gani dan me saboda ilimi yana da muhimmanci a gurin sa wani kuma yana ganin bata lokaci ne yaushe yana da kudi zai zo ya zauna a gurin karatu akwai masu wannan tunanin in kaga mutun ya zauna wurin karatu bai da kudi in yana da kudi yayi karfi bai zai zauna ba cikin mutane ma baya shiga saboda yayi kudi subhanallah kada Allah ya baka dukiyar da za ta hana ka zuwa wajen ilimi wallahi ba karamar asara bane zama wurin ilimi yana kara mutun tawadu'u duk mutumin da kaga yana da mulki ko yana da wadata yana zama wurin makaranta to karka daman tawadu'un sa daban ne karatu yana saukar da mutum duk inda mutum yake habaka yana kumbura yana jin shi wani ne to karatu yana saukar da shi saboda yana zama wurin ilimi amma duk wanda yake nesa da wajen ilimi to zaka ganshi mutum ne mutakabbir kuma mu'amala da zai maka ta daban ne kai mai uzuri saboda baya zama wajen karatu da yana zama wajen karatu da wannan girman kan da an sassaka masa da shi dan zai ji labarin ga wani wanda ya fishi kusanci da Allah kuma ya fishi wadata to wannan shine sirrin neman karatu ya jama'a da sauraron ilimi Allah ya azurta mu da shi to Umar yana yin wannan bayan kasuwancin da yake yi kuma yana zuwa ya nemi ilimi Allah ya kara masa rahama yana yi wa kansa wa'azi a yana matsayin halifa yayi stampi da zobe yana sa shi a hannunsa a jikin zoben abin da ya rubuta kafabil mauti wa idan ya Umar zobe da ake sawa a hannu din nan to Umar yana da shi a jikin zoben sai ya sa aka rubuta masa kafabil mauti wa idan ya Umar ya kai Umar mutuwa ta ishe ka wa'azi duk lokacin da ya daga zoben a matsayin kwalliya da ado yana duba sai ga tab mutuwa ban sani ko an fahimce ni shine abin da yake kwalliyar da yi abin da ya ado da shi zoben sa mutuwa ta ishe ka ya Umar wa'azi shine yace wa duniya ki rudu wani ba ni ba dai kai duniya sai rudu wani ba dai ni ba shine aka zo ana yaban sa ana cewa ka ji dadi halifan annabi kai kaza sai ce ayya yace Allah ya sa ma in tashi a gaban Allah ba ni da zunubi ba ni da lada ma'ana duk aikin ladan da ya yi wataƙila zunubin da ya aikata a duniya cinye aikin ladan ya ce idan na ma ta tashi a gaban Allah aka yi firi ma firi ba ni da zunubi ba ni da lada Allah ya san yadda zai daina to wannan ni na gode wa Allah ma ina masu cewa sun yi salati har suna bin Allah bashi ina zakiru ka ila ilaha illallah gani kake kafi kowa imani to ga Umar ya ce shi yana ma jin bai san yaya ma zai gamu da Allah ba wataƙila ya tashi ma ba ladan ko ɗaya duk wanda ya bari duniya ta ruɗe shi ko wani zikirin ka da wani salatin da kake da wani hasbunallah wa ni'mal wakilin da kake yi da dan carbin ka da kake rike da shi ana gaishe ka kana daga carbi kana ganin kai mai tsoron Allah ne kana jin ka kai wani matsayi to lokacin shedan zai wasa da kwakwalwarka wallahi ka dauka cewa ba kai komai ba to wannan yafi maka sauki a rayuwarka dan uwana fahimtum qala haddathana ash-shanjiyyu abu dawud da sulaiman ibnu ma'adi ibnu ma'bad kenan ash-shanji Allah ya masa rahama قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم nahwahu wa lam yadhkur fihi an Umar, wannan wata riwaya ce amma bai kawo cewa daga Umar ba. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar, qala hadathana Muhammad ibn Ja'far wa Abdurrahman ibn Mahdi, qala hadathana Shu'bah an Qatada an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yu'jibuhu ad-dubba'u fa'utiya bi ta'amin aw du'iya lahu فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. وانا حديث إمام الترمذي يروي توشي أنا أم مالك يتي أن دان الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤجبه الدباء. الدباء كبيوة كبيوة يتي الدباء تو النبي كبيوة تنا برجش ينا سن كبيوة. Yace an zo da abinci wata ran inji Umar inji wannan Anas ko kuma an sa a kawo audu'iya lahu ko an sa a kawo da aka kawo abincin Anas yace faja'altu atatabba'uhu sai nabi wato ina bin kabewar ina tsintsince ta fa'adahu baina yadayhi ina ta sa masa kabewan a gaban sa shiwa shi annabi lima alamu annahu yuhibbuhu saboda ni na san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana san kabewa kun fahimci wannan hadisin tirmizi kenan yanzu anan abinda zamu fahimta cikin dabi'ar manzon Allah Allah ya sa masa yana san kabewa kabewan nan dai da kake gani to amma jama'a kula da wannan abu yana so dabi'ar sa ce haka amma fa ba umarni yayi yace a rinka cin kabewa ba kar wani yazo yace ai sunna ne cin kabewa akwai abun da malamai suke ta bayani wani abu na dabi'ar annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama bai da alaka da addini sallallahu alaihi wa alihi sallama dabi'ar sa yana son ya ci kabewa amma nasi bai zo cewa sunna ne a ci kabewa ba so yayin da mutum yazo yana son kabewa shi ma dan annabi yana so shikenan idan wani kuma yazo baya son kabewa kar a ce tab ashe baka da imani annabi yana son kabewa kai baka so shine ma'anar bayanin da nake dan kar wani ya alakanta shi yaga wani yana kyamar kabewa ce kai ai wannan al'amarin sa abun tsoro ne abinda annabi yake so shi yana kyama akwai kuma abinda Allah ya halatta a ci shi kuma annabi shi kuma baya so saboda dabi'ar sa yana kyama yanzu misali damo addab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran an kawo masa abinci da naman damo a ciki an san damo ko jayyid kawai sai ya kyamace shi sai kawai da kai yake ci suka ce a haramun hu ya manzo Allah haram ne mu ci naman damo sai annabi ya ce a ba haramun bane amma ni ina kyamarsa saboda babu shi a garin mu a Madina babu damo so ba a fara ba a cin damo ba a yanka damo yana gani tin yana yaro ya saba dabba ce da aka kawo ta daga baya so shi baya son ta ba wai don haram bane a saboda babu shi a garin su ina fatan kuna fahimta jayyid so ashe akwai abin da annabi zai zo shi yana so kai kuma dan baka so ba ka saba wa Allah bane musamman abin da shafi irin kamar abinci zai zo kuma tukila baya son wani abu kai kuma kana so yanzu wani kuma zaka ga number 1 naman sa naman damo amma kuma manzo Allah baya cin damo sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda babu shi a garin su so da Allah mu fahimci wannan zai taimaka mana Anas dan Malik yace na san annabi yana san kabewa sai ne ta dauka ina jajjefawa na'am a shari'a mutum zai iya developing akan shi yaji cewa to tunda annabi yana so ne ma bari in ci wataƙila akwai wani sirri a ciki ko wani albarka a ciki da sauransu wannan kenan shi ma wannan hadisin dai sahihi ne tabbatacce qala hadathana qutaybah bin sa'id qala hadathana hafs bin ghiyas an isma'ila ibn abi khalid an hakim bin jabir an abihi qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu indahu dubba'an yace na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ga kabewa shine dubba'an yuqatta'u ana yayyanka kabewa fa qultu ma hada sai nace a me wannan qala nukassiru bihi ta'amana sai ce ai muna yawai tashi a cikin abincin mu wala da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam indai an yi abinci ana sa kabewa da yawa qala abu musa wa jabirin هو جابر بن طارق جابر إن شين جابر بن طارق با جابر بن عبد الله با ويقول ويقال أنا شا ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شما صاحبيني كذا من سامو قالوا أكو جابر بن عبد الله يكو أكو كم جابر بن طارق يوا شما صاحبيني أما شيبه ده حديثه ده يوا شيء سابو كسند شيبه ده يوا إمام الترمذي يقول ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد ba musamman yana da wani hadisi ba a duniya an banda wani hadisin kwaya ɗaya ba wa abu khalid shi kuma sunansa sa'adun sa'ad ne sunan shi kenan wani hadisin ibnu majah da tirmidhi ne suka rawaito shi yana nuna mana annabi yana sa kabewa a cikin abincin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala hadathana qutaybah bin sa'id an malik bin anas an ishaqa ibn abdullah ibn abi talhah annahu sami'a anas bin malik yaqul إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبأ الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يوم إذن من يوم إذن وانا حديث شما بخاري ني يرويتوش الله إيمس رحمة أنا سأم مالك يكي شوا واني مدنكي تيلا شيني خياط الخياط تيلا مدنكي ياغي يتع النبي صلى الله عليه وسلم يدو يتع بنشي تبي أسو سوسا حبان النبي mutum haka kawai duk talaucin sa wani lokacin sai rufe ido ya dafa abinci mai dan kyau sai ya ce annabi da Allah ina gayyatan ka zo gidana ka ci abinci girmamawa ce ka dafa abinci ka kira mutum gidanka ya ci abinci kuma yana ƙara kauna da soyayya tsakanin mutane wanda yanzu mu a ɗabi'ar mu nan ba mu saba yi ba in kaga mutum ya kira mutane a ci abinci a gidansa to ko suna akai ko aure sai kuma wasu sallah amma yana da kyau lokaci mutum ya dan samu yar faraga dan dafa abinci mai yawa ya gayyato abokanansa mutum 5 6 7 8 ya abinda Allah ya hore ce azo a ci abinci kurum bayan juma'a ne ranar asabar ne ranar lahadi ne da mutane suke zaune a gida azo a ci abinci wannan dabi'a ce mai kyau jama'a mu dabbaka ta tana da kyau kwarai tana ƙara kauna tana ƙara soyayya a tsakani matukar akwai hali din kuma ko babu ma dai a yanda ake din dai koyaya ko dibino ka kira mutane ka ba su suka ci Allah sa albarka an yi zumunci an hadu a gidanka to sukan ga yace annabi wannan Anas sai yake cewa ne sai na tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa na ya raka manzon Allah kun san daman hadimin shi ne yace muka je wajen wannan abinci aka matso da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sha'ir aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurasa ta alkama wa marqan fihi dubba'un wa qadid da kuma romo a cikin romon akwai kabewa akwai kuma qadid in an ce qadid nama ne da ake sa masa gishiri a busar da shi barin abin nan me sunan nama idan da iyayen da kakanni idan an yi layyaba suna yanka nama a shanya shi a sa mai gishiri ba me ma sunan shi ha busasshen naman nan eh ba ganda ba banda anya ko banda ake ce jirgi ko yawa kaga abin namu fa gashi muna Kano amma Hausa fa babu fa nama ba ana yi alayya da dai na san da ta iya mu suna yi idan an yi layya sai a yanka nama a rede shi sai a shanya shi sai a sa mai gishiri yana hana shi tsutsa yana hana shi kwari da sauransu wani acid ne mai amfani to idan ya bushe ba a dafa shi ba ma ana ce in aka maka miya da wannan nama musamman miyar kuka ba magana sai gyara kawai ku jarraba ku gani to wannan jirgi din shine qadid to annabi yana cin wannan to sai aka kawo romo kaga hadda su romo fa da kabewa a ciki da wannan nama na qadid jirgi ana zake cewa sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsittsince kabewa ya tatabba'u dubba hawalai alqas'a a gefen kwanan yana ta tsittsince kabewar ana yace ni ma ban gushe ba falam azal uhibbu dubba'a min yawmi idin tun daga wannan ranar kawai sai naji a raina ni ma ina son kabewa tunda naga annabi ana ce yana tsitsince ta ni ma sai naji ina sha'awar ita wannan kabewa din kun fahimci wannan da kyau wannan yana nuna mana irin yadda sahabbai suke kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka dafa abinci su kawo masa ba dan komai ba saboda suna son shi kuma suna son albarka kuma ya halatta wani ya gayyace ka abinci cin abinci ka kira wani ku tafi da shi amma sai ka nemi izini idan ka kai sai ka nemi izini annabi sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi walima wata rana wani ya gayyace shi gidansa ya zo ya ci abinci to ya zo sai ya taho da wani da ya zo kafin su shiga cin abincin sai ya ce to ka kira ni in ci abinci ga wannan in ka ba shi dama ya shigo in baka ba shi dama ba lamara ko ne ya tsaya waje wannan da gaske to shine kaida ai sai za malamai suka ce in dai walima ce aka gayyata duk wanda ba a gayyace shi walima ba yaje to bai kamata yaje ba ita walima special gayyata ne Allahumma sai dai a masallaci suka fada a masallaci ku ga an kira kowa amma baka nan sai aka gaya ma yau fa akwai walima wuri kaza to fa bai kamata kaje ba dan ba a kira ka ba tunda ba kai sai dai in mai walimar ya batta budaddiyar kofa ce kun fahimci wannan to idan kuma ka dauko wani wanda ba a gayyace shi ba to in ka zo zaka shiga da shi sai kai magana wa mai walimar ka ce wani da Allah ga wani nazo da shi ba dama za a iya da ba laifi za a iya barin sai shigo ko ku abana watakila an yi abincin na iya adadin mutane 50 aka yi walimar ya sa an dafa mai abincin mutane 50 kai kuma ka zo tahowa kai ne na 50 din ka taho da mutum uku abokananka a mota ko hudu kun cika mota kun taho to ina za a samu takeaway din su ka jefa shi cikin haraji to wannan shine hikimar wato annabi da yazo da shi din yace a nemi izini an fahimci wannan to wannan kenan ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu dakata anan abinda muka faɗa ne daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe insha Allah za a koma karatun sahih al-bukhari kamar yadda muka saba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh